الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci na 29 ga watan Rabi'u Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ce daidai da 1 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar Muminai Aisha Allah ya kara mata yadda take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi da wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 45 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da abin da ya shafi wato haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu bayan rasuwar iyayen inda malam ya gaya mana cewa dan iyayen mutum sun rasu baya nuna rasuwarsu ba ta nuna shikenan ya gama sauke haƙoƙinsu akwai wasu haƙoƙin da suke bibiye da shi bayan rasuwarsu daga ciki akwai yi musu addu'a akwai yi musu sadaka akwai sadar da zumunci da ƴan uwansu da abokansu da kuma ihsani gare su mun karanta wasu maganganu kamar mun karanta maganar Ka'abul Ahbar inda yake cewa yana daga cikin biyayya ga iyaye an tabarra man kana abawaka ya barranihi duk wanda ka san iyayenka suna masa biyayya ko iyayenka suna kyautata masa to bayan rasuwarsu kai ma ka ci gaba da kyautata musu yana daga cikin yiwa mahaifinka biyayya da ka dinga sadar da zumunci ga abokan mahaifa da ƴan uwansu da kuma ainihin wato bibiyar su da kulawa da su da zuwa gaishe su da biya musu bukatu gurgudan yanda zaka iya wannan yana daga cikin biyayyar da ga iyayensa kuma yana daga cikin kyakkyawar riko da alƙawari ko cika alƙawari da da zai yi wa iyayensa bayan rasuwarsu an tambayi Sheikh bin Baz rahmatullahi alai cewa mutum idan mahaifinsa ya rasu kuma mahaifinsa mutum ne mai yawan yin sallah mai dimantar sallah da kula akan ayyukan alkhairi to sai dan yake so ya gabatar da wani aiki da zai dinga karawa a cikin ko zai dinga karuwa a cikin mizanin kyawawan mahaifinsa kuma ya dinga sassauta ko ya dinga rage zunuban mahaifinsa to me ya kamata yayi bayan rasuwarsa to sai yace ina maka wasiya da ka yawaita musu addu'a da yawaita musu sadaka da dan kadan da kake da shi ko kuma mai yawa ga talakawa da mabukata musamman ma talakawa waɗanda suke makusanta da niyyar wato iyayenka ko da niyyar ɗaya daga cikin su wanda baya raye ko kuma da kai da su gaba ɗaya ku yi tarayya a cikin wannan alkhairin wanda ka gabatar idan kuma akwai wata wasiya da iyayenka kafin su rasu suka bari to lallai daga cikin abin da ya wajaba a kanka shine ka zartar da wannan wasiyar in dai bata wuce sulusi na abin da suka bari ba cikin ayyukan nagarta da kuma fuskoki daban-daban na alkhairi aikin hajji sadakoki wannan wajibi ne ka zartar da wannan wasiya din haka sadar da zumuncin baffanninka mazan su da mata da kawunnanka mazan su da mata da ma ƴaƴan su ka ci gaba da sadar da zumunci da su ka ci gaba da kyautata musu da kyaututtuka da sadaka da addu'o'i da ziyara haka abokan su bin ba zai ci gaba da gaya wa wannan mai tambaya cewa duk wannan yana daga cikin abin da ake so kai wa iyayenka bayan Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu idan mahaifinka yana da wato abokai
ka dinga girmama su, ka dinga yi musu ihsani, wannan duk yana daga cikin haƙƙin mahaifinka a kanka, haka kuma yana daga cikin haƙƙin mahaifiyarka a kanka. Amma game da yi musu karatu ko ka sa a yi musu karatun Alƙur'ani, wannan fa ghairu mashru'a. Sheikh bin Baz ya ce wannan babu wani nassi da ya tabbatar da haka, bai zo ba a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake da goyen bayan dalilai ko hadisai da ayoyi shi aka gaya maka, yi musu addu'a, sadar da zumuncin da ainihin wato zumuncin su, da kuma yawaita musu sadaka da ainihin wato makamantan haka. Haka an yi irin wannan tambayar ga Sheikh Salih Fauzan, shi ma kusan abinda ya baya da amsa kenan, cewa babu dalilin da ya nuna cewa za a yi karatu ga ainihin wato iyaye. To sai kuma shin mutum zai iya yin sallah ya sadaukar da ladan sallar ga iyayensa, kiyasi akan ya halatta wato kiyasi akan yi musu sadaka? To anan ma malaman lajinatul da'ima suka ce bai halatta mutum yayi sallah da niyyar iyayensa ko wasunsu, kamar yadda bai halatta bayan yayi sallah kuma ya ce ladan sallar ya sadaukar da shi zuwa gare su. Abinda ya zo na yin sadaka gare su, iyanan za ka takaita a inda nassi ya tsaya, ka zama cikin wa'inda mai lahallari ke cewa ya kifa inda amrihi wa nahyi. Da aka maganar sadaka aka yi, ba maganar yin sallah ka sadaukar musu ba, ba maganar yin karatu ko kuma ainihin ka sa a yi musu karatu ba. Wannan dai yana daga cikin abinda muka tattauna a darasin da ya gabata. To za mu tashi daidai inda malai yake cewa kaifa ya ta'amalu ma abawaihil fasikain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaya da zai yi mu'amala da iyayensa kuma iyayen nan nasa masu saba wa dokokin Allah ne? Kaifa ya ta'amalu, yaya da zai yi mu'amala ma abawaihi wato tare da iyayensa al-fasikaini, amma fa iyayen nan nasa fasikaini? Qala al-imam Ahmad fi riwayati Yusuf bin Musa. Imam Ahmad, Imam Dari wato Imam Ahli Sunnah wal Jama'a, a cikin riwayar da Yusuf ibn Musa ya ruwaito, yana cewa Imam Ahmad ya ce ya amuru abawaihi bil ma'ruf, idan mutum ya ga iyayensa ya taso ya gansu fasikai ne, to ya dinga umartar su bil ma'rufi da yin aikin alkhairi, wa yanhahuma anil munkar, kuma ya dinga aikin hana munkari akan su, ma'ana ya dinga aikin hizba ga iyayensa, ya yi ƙoƙarin bin hanyoyi da salo wanda yake mai kyau, hakim jiddan, wajen jawo hankalinsu su yi abin da yake na daidai, da kuma ƙoƙarin hana su abin da yake munkari ne. Wa qala fi riwayati Hanbali, a wata riwaya ta Hanbali yana cewa idza ra'a abahu ala amrin yakrahuhu. Imam Ahmad bin Hanbal ya ce idan mutum ya ga babansa yana yin wani abu da yake bayi da kyau, yu'allimuhu bighairi unfin, ya karantar ya kuma sanar ya wayar da kan mahaifinsa amma ba tare da tsanani ba, kada ya amfani da kalma mai kaushi, kada ya amfani da kausa-kausan hali wajen kokarin gyara wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wani kuskure da ya ga suna yi. Wala isa'atin, ba tare da munanawa ko fadar wata bakar magana wajen yi musu gyara din ba. Wala yughlidhu lahu fil kalam, kada kuma ya kausasa lafazi da magana wato gare su. Walaysa al-abu kal ajnabi, ka sani mahaifinka ba kaman wani mutum ne da ba mahaifinka ba, ma'ana mahaifinka daban, yanda mu'amala da shi, yanda magana take ta sha bamban da wani wanda yake ba mahaifinka ba. Da haka mahaifi ba kaman ajnabi wanda yake ba mahaifi ba yake. Wa qala fi riwayati Yaqub ibn Musa, a cikin riwayar Yaqub ibn Musa Imam Ahmad yana cewa idza kana abawahu yabi'an al-khamra, idan mutum yana da iyaye, na'am, Yaqub ibn Yusuf ko afwan, wa fi riwayati Yaqub ibn Yusuf, cikin riwayar Yaqub ibn Yusuf Imam Ahmad yana cewa idza kana abawahu, idan mutum yana da iyaye guda biyu, yabi'an al-khamra, amma suna sai da giya, kayan maye suke siyarwa, lam ya'kul min ta'amihima, yace kada ya ci abincinsu, wa kharaja anhuma, kuma ya fice daga inda suke, ya fita ya ba su guri, kada ya dinga zama tare da su a cikin gidan, inda ya kai yanda zai iya warewa ya je ya ci gashin kansa, tun daga irin sana'arsu suna sai da giya, to ya kauracewa abincinsu, ya kuma kauracewa gurin zamansu. Wa qala fi riwayati Ibrahim ibn Hani, a cikin riwayar Ibrahim ibn Hani yake cewa idza kana lahu abawan, idan mutum yana da iyaye guda biyu, lahuma karamun, suna da inibi mai tarin yawa, ya asirani inabahu, wato suna da gonar inibi, ya asirani inabahu kuma suna matse wannan inabin wa yaj'alanihi khamran suna yin giya da shi ya amuruhuma to dan da yaga iyayensa suna irin wannan aiki wanda yake mummuna ya umarce su da abin da yake na daidai wa yanhahuma kuma ya hana su abin da yake na kuskure da suke aikatawa fa in lam yaqbala idan yayi musu nasiha cewa wannan abin da suke na matse inubin su su mai da shi giya fa haramun ne sai ba su karbi nasihar sa ba kharaja min indihi ma ya fice daga inda suke wala ya awi ma'ahuma kada ya dinga zama tare da su kada ya dinga kwana a inda suke da aka ya kaurace musu dan ya nuna cewa ainihin wato baya tare da su a abin da suke aikatawa wa zakara al-marruzi anna rajulan min ahli hims al-marruzi ya ambata cewa akwai wani mutum daga cikin kabilar hims sa'ala aba abdullah ya tambayi imam ahmad bin hanbal abu abdullah anna abahu lahu kurumun yace babansa yana da gonakin inibi yuridu an yu'awinahu ala bai'iha yana yin inibin dewa amma mahaifin yana neman dan yazo ya dinga taimaka masa wajen siyar da inibin sabida inibin gonar tana da girma gonar ba ɗaya ba biyu ba dan haka masu buƙatar inibin kuma suna da yawa da haka sai yake buƙatar dan yazo ya dinga taimaka masa wajen siyar da inibin qala sai imam ahmad yace wa dan in alimta annahu yabi'uha mimman ya'siruha khamran in har ka gane cewa mahaifinka yana siyar da inibin nan ga wanda yake yin giya da shi fala tu'awinhu kar ka taimaka masa koda ya ce zo ka taya ni kar ka taya shi zo ka taimaka min rike min kaza kar ka yi domin ya zama at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan Allah ta'ala kuma cewa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ko da haka wancan ya zama at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan shi kuma Allah ta'ala ya hana da haka ba za ka taimake shi ba akan siyarwa kamfanin giya inibi ko abokan harkokin da suke zuwa wannan yace yana son kaza wannan yana son adadi kaza amma fa duk gabaɗin su zuwa suke su matsa shi ya koma giya karkace babanka wannan aiki ka koma al-adabu shar'iyya mujalladi na 1 shafi na 449 wasu ila ulama'ul lajna an tambayi manyan malaman lajnatid da'ima lil iftah me tambaye yake cewa waliduhu ya amalu fi wazifatin hukumiyya yace mahaifinsa yana aikin gwamnati ne aikin hukuma shine ma'ana ya amalu yana aiki fi wazifatin hukumiyya wato civil servant ne babansa mahaifinsa ma'aikacin gwamnati ne wa ya'khudhu rishwatan amma yana karban nagoro yana karban cin hanci da rashawa wa huwa raqiqud din kuma mutum ne wanda yana da raunin addini ma'ana baban nasa yana da raunin addini wa idza dhukira indahu ayatul hijab wa idza dhukira indahu ayatul hijab qala utruku ta'assuba duk sanda yaji ana cewa ana ambatan ayoyin sanya hijabi mata ya kama ya wajaba su dinga sa hijabi su daina shiga ta tsiraici sai kaji uban yana cewa utruku ta'assuba ku daina tsananin kishin addini shi ya dauki sa hijabi tsananin kishin addini ne da haka ku daina tsananin kishin addini wa yusalli ahyanan fil masjid wa qad yajma'u bayna as-salawat yace wani lokacin yaga dama sai tafi masallaci yayi sallah wani lokaci kuma yana hada salloli sai ya hada azhar da al-asr ko magruba da isha ko azhar al-asr magruba isha sai ya hada su kila sai ya dawo daga office sai ya zo ya hada sai ya yi su gaba daya amma ummuhu fala tusalli amma mahaifiyar kuma ba ta ma sallar walakin lahu akhawatun yusallina amma yana da ƴan uwa mata su suna yin sallah wa yasalu yanzu yana tambaya hal yahiquli an aisha ma'ahum shin ya cancanta in dinga rayuwa tare da waɗannan mutane mahaifinsa ma'aikaci ne ga cin hanci da rashawa ga rashin damuwa da addini ga rashin kulawa da sallah mahaifiyar ma kuma bata sallah amma dai a cikin ƴan uwansa mata akwai masu sallah shin zai iya zama a irin wannan gida zai iya zama a cikin irin wannan iyalai ya ci gaba da rayuwa wa ma hukumul akali wal ma'ishati fi malil walid ina kuma hukuncin cin abinci da dukkan wani abin rayuwa daga dukiyar shi wannan uban tunda ga irin uban ga irin abin da yake yi al jawabu ga amsar da malaman lajnatid da'ima suka ba wa wannan mai tambaya alayka awwalan suka ce wajibi ne akan ka da farko an tansaha liwalidayka kayi wa iyayenka nasiha fi ada'is salawatil khams wajen yin salloli guda biyar na farilla fi auqatiha a lokutan su lalle kai dukkan abinda kake iyawa wajen jan hankalin su su zamto suna kiyaye sallolin farilla guda biyar koda ta hanyar neman taimakon wani wanda suke ganin girman sa ko wani malami da kasan suna ganin yayi daidai da yi musu nasiha ya gyara musu su karbi gyaran in kai ba za su karbi naka ba to kana iya jawo ko gayyato wani malami dan ya zo ya yi musu nasiha wa antan sahal walida bi adami istihtar sannan bil hijab wato sannan kuma ka zamto kana yi wa mahaifinka wasiya wato kana masa nasiha bi adami istihtari bil hijab wato ya daina wulakantar da hijabi wa bi tarkin rishwa ka kuma ci gaba da yi masa nasihar daina cin hanci da rashawa fa inistajaba waliduka lin nasihati idan mahaifinka ya ji wannan nasiha falhamdulillahi abinda ake nema kenan wa illa idan kai masa nasihar bai ji ba fastamirra fi nasihatihima kar kai kasa a gwiwa ka ci gaba da yi musu nasiha wal ihsani ilaihima ka ci gaba da kyautata musu da faranta musu da yi musu biyayya la'allallaha yahdihima bi asbabika wataqila Allah ya shirye su ta dalilinka kila kai ka zama silar shirye su saboda ba abun da ka fasa ba abun da ka daina na haƙoƙin su na biyayya kyautatawa farantawa da duk abin da ka san suna so wanda bai ci karo da shari'a ba kana yi musu kila ko dan nauyin irin yanda kake dawainiya da su da yanda kake kula da su kila wata rana zai sa zuciyarsu ta karaya ta yi taushi wajen su ga sun bi abin da kake kokarin jan su zuwa gare shi na alkhairi wala tukhaliduhuma mukhalatatan tadurruka fi dinik amma fa kada ka kuskura kayi mu'amala da su irin mu'amalar da kasan zata cutar da kai a addini domin addinin ka yana gaba da komai addinin ka yana gaba da su idan ci gaba da cudanya da su da zama da su zai cutar da kai a addini to wajibi ne ka kaurace musu wala tu'dhihima amma kar ka cutar da su bal sahibuhuma fid dunya bil ma'ruf kai zamantakewa da su wato kai zaman duniya da kyautatawa a tattare da su watabi'in nasihata li akhawati ka dinga bibiyar da nasiha ga ƴan uwan nan naka mata khashiyata an yusibahunna fitnatun bi mu'asharatihima tsoran kada fitinar cudanya da zama da iyayen su ma ta shafe su tunda su Allah ya sa suna kiyaye sallah kuma su ma mata ne ga rauni ka ci gaba da yau da kullun karka nasiha ka karta dinga yankewa akan su dinga kula da addini su dinga kula da sallah dan kada a samu zama da madaukin kanwaye sa musu farin kai ko saniyan nabiyu in lam yakul li walidika dakhalun idan mahaifinka ba shi da wani kudin shiga illa al-kasbal haram sai wannan kudin na haram da yake samuwa fala ta'kul minhu karkaci wani abu daga wannan kudin wa in kana maluhu khalidan min al-harami wal halal idan ko dukiyarsa ingausa ce cha kuda ne akwai halal da haram a ciki tunda ka ce ma'aikaci ne kaga akwai albashinsa halal ne sannan akwai karbar cin hanci da yake kaga wannan haram ne yanzu ga halal albashinsa ga haram karbar cin hanci dan haka in ya zama dukiyarsa source dinta guda biyu ne ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau jazalaka an ta'kula minhu ya halatta in ya kawo abinci ka ci ya halatta in ya kawo wani abin sha ka sha ala sahihi bisa zance mafi inganci min aqwalil ulama daga maganganun malamai wa in amkana an tasta'ifa anhu in ko zai iya yiwa ka kame kanka ka tsantsance kanka daga taba abin da ya kawo fa huwa khairul laka wannan shi yafi ma alheri in kana da sana'a da kake zaka iya cin gashin kanka zaka iya rayuwa ka kai kadai dan abin da kake samu zai rike ka ka wadatu daga wannan dukiyar wadda take ta cakude akwai halal da haram a cikin ta ka koma cikin fatawar lajnatid da'ima ta biyo shafi na 13 zuwa 14 huququl walidil kafir ala auladihil muslimin haƙoƙin uba kafiri akan ƴaƴansa musulmi يتأكد البر والإحسان بالوالدين المشركين ومصاحبتهما في الدنيا معروفة كما قال الله تعالى يم بيايا دا كوتتا وإياي مشركي ينا كارك أرففا ana ƙara ƙarfafa maka cewa lalle duk da iyayenka mushrikai ne to ka dinga kyautata musu ka dinga yi musu biyayya wa musahabatuhuma fid dunya ma'rufa kuma ka kyautata zaman duniyan nan tare da su duk abin da ya kamata na kyautatawa na zamantakewa wannan duniyar kai tare da su kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce wa wasayna al-insana biwalidayhi husna وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يتي ووصينا الإنسان من يوطن أدم وصيا بوالديه جمد إيا ينسى حسنا يكوت تامسه wa in jahadaka Allah ta'ala ce idan suka matsa maka idan suka tirsasa ka litushrika bi lalle sai kai shirka da ni inji Allah ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da wani ilimi akan sa fala tu'ihuma Allah ta'ala ce kar kai musu da ka bujire musu anan suratul ankabut aya ta 8 Allah ta'ala ya kuma ce wa in jahadaka idan iyayenka suka matsa maka ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi ko masaniya game da shi fala tu'ihuma Allah ya ce kar kai musu da wasahibuhuma fi dunya ma'rufa kai zaman duniya da su da kyautatawa zaman duniya kam wannan ka kyautata musu inji Allah madaukakin sarki suratul luqman aya ta 15 wa am mus'ab bin sa'd an abihi annahu nazalat fihi ayatun min alquran an karbo daga Mus'ab ibn Sa'd Mus'ab ibn Sa'd shi kuma ya ji daga mahaifinsa Sa'd annahu nazalat fihi ayatun min alquran cewa ko su ayoyi ne alqurani da suka sauka akan shi Sa'd qala yace halafat ummu Sa'd mahaifiyar Sa'd ce ta yi rantsuwa Allah tukallimahu abadan cewa ba za ta ƙara magana da danta Sa'ad ba har abada hatta yakfura bidini har sai ya bar ya kafircewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya bar addini wala taakula wato ta sha alwashin ba za ta ƙara ci ba wala tashrabu ta daina sha tayyajin wato cin abinci da abin sha har sai ya bar addinin musulunci ya kafirta qalat tace za'amta annallaha wassaka biwalidayka ai ka ce Allah yayi maka wasiya da ka bi iyayenka wa ana ummuka kuma ai ni mahaifiyarka ce wa ana amuruka bihadha kuma ni na umarce ka da aka ce ka bar wannan addinin ka kafirce ba kai ka ce addinin da kake yi ya umarce ka ka bi iyayenka ba kuma ai ni mahaifiyarka ce da aka na umarce ka da kai ridda ka bar addinin nan famakathat thalathan tayyajin cin abinci Sa'ad ya kiye dawo ya kiye bar addini da aka kwana daya ba ci ba sha kwana biyu ba ci ba sha kwana uku hatta gushiya alaiha min aljahad har ta fara suma saboda wahala da yunwa faqama ibnul laha sai wani dan ta ya tashi yuqalu lahu umara ana kiran wannan dan nata umara fasaqaha ya debo ruwa ya bata dan ta sha faja'alat tad'u ala sa'd take ta muguwar addu'a akan sa'd take ta fadar maganganu akan sa'd fa anzala Allahu azza wa jalla fil qur'ani hadhihi al-aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cikin alqur'ani cikin suratul luqman wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفة سورة لقمان آية شابير وانا حديث امام مسلم يرويتوش حديث ندبو ايد داري بقويد اربعين دا تقوص امام البخاري اشكين العدب المفرد حديث ناشرين دا خلو كاقا وانا شيني دليل سوكر وانا آية دان الله من اوكو كنسر كيك ارفا فساعد شوى للي يدوغي اكان الدين با اكومي اكي و ايا يبيا يبا ba abin iyaye cikin abin da ya saba dokar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ta'ala ce idan iyayenka sun matsa maka akan lalle sai kai shirka da ni akan abin da kai ka san ba ka da wani ilimi a game da shi to kar kai musu biyayya ka kuma kyautata musu kai zaman duniya kyakkyawa da su wa fi riwayatin fakanu idza aradu an yuti'imuha shajaru faha bi asan, sun kasance idan suka yi niyyar ba ta abinci to fa sai an bude bakinta da sanda, ma'ana idan suka bude bakin sai sun sa sanda dan katta da tsabakin saboda ta riga ta yi yajin cin abinci. Ina fata an gane. Ta yi yajin cin abinci, da haka in suka zo suna so su ciyar da ita sai ta gimtse bakin nata, da haka in suka bude bakin sai sun sa wani ɗan itace haka a bakin dan katta datse. Summa aujaruha, sannan su yi mata dure, dure suka dinga yi mata. An gane ko? Wannan hadithin Muslim ne, hadithi na 1748. Summa aifatahu faha, shine shajaru faha, sai su bude bakinta. Summa sabbu fihi ta'am, sai su dura mata abinci. Wa innama shajaruhu bil asa, abinda yasa suke bude bakin nata su sa wani itace ko sanda, li alla tudbiqahu, dan katta dada bakin. Fa yamtani a wusulat da'ami jawfaha, wannan datsa bakin ya hana isar abincin ko shigar bakin cikin cikin ta. Da haka sai sun yi mata da wannan durar ake bata abinci, saboda ta fara galabaita, ta fara shiga wani yanayi, kuma ta shi alwashin cewa ba za ta ci ba, ba za ta sha ba, har sai ɗanta ya dawo kan addinin gargajiya, ya bar addinin musulunci. Wannan ka koma sharhun Nawawi na Imam Muslim, mujalladin 15, shafi na 188. Wa fi riwayatin, a wata ruwaya aka ce, anna Sa'ad bin Malik qal, Sa'ad bin Malik yace, unzilat fi hadhihi al-aya, yace wannan ayar ta sauka ne a kaina. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma al-aya. Wa qala yace, kuntu rajulan barran bi ummi, yace ni mutun ne mai matukar biyayya ga mahaifiyata. Falamma aslamtu, ana nan sai musulunci yazo, sai na musulunta. Qalat ya Sa'ad, sai ta ce, ya kai Sa'ad, ma hadha alladhi araka qad ahadatta, me nake ganin ka kirkira kuma, wannan wani sabon abu ne naga kuma kana yi. Latada'anna dinaka hadha, wallahi ko dai ka bar wannan addinin naka, aw la akulu, ko kuma in yajin cin abinci, ba zan ci ba, wala ashrabu, ba zan sha ba, hatta a muta, tunda mutuwar tawa kake so, har sai dai in mutu. Fato ayyara bi, kaga za a dinga aibata ka a ce kai ne dalilin mutuwar babaka, da bakin cikin ka babaka ta mutu. Kaga ai ya zama abun fada a gare ka, ya zama abun kunya a ce ai shine dalilin mutuwar babarsa, ciwon zuciya da ya kama babarsa shine sila. Ya dinga dauke-dauke, ya dinga shaye-shaye, ya dinga harkar daba, ta yi ba ta so, ta zaunar da shi, ta ja hankalinsa, ta kasa cin abinci, ya ki ya bari, har zuciyarta ta buga, har hawan jini ya kama ta, har ƙarshe aka ce ayu shine dalilin, ana aibata mutum da wannan cewa shine dalilin ainihin wato silar rasuwar mahaifiyansa. Da haka mahaifiyar Sa'ad abin da ta faɗa kenan. An gane ko? Fa yuqalu ya qatila ummi, duk inda ka zaga ya dinga cewa ya wanda ya kashe babarsa. Fa qultu la taf'ali ya umma, yace a umma, dan Allah kake haka. Fa inni la ad'u dini hadha, kin ga wannan addinin da na shiga, wallahi ba zan bar wannan addinin bali shay'in, saboda wani abu, duk wannan abun da yake kawai ina baki shawara kake haka, ki karba abin ciki ti, ki karba abin shan kiki sha, amma fa addini ni ina na a cikin wannan addini. Fa makasat, ta dauka da wasa yake. Fa makasat yawman wa layla, tayini dare yayi, lamta akul bata ci ba. Fa asbahat, gari ya waye, to ga girma, ga tsufa, ga rashin cin abinci. An gane ko? Chemical energy duk babu. Da haka fa asbahat qad jahidat, lokacin da gari ya waye sai ta fara galabaita. Fa makathar yawman akhar, ta kuma zama wani yinin, wa laila, da wani daren ukura, la taakulu, bata ci ba. Fa asbahat qad ishtadda jahduha, sai jikin nata ya ƙara tsananta, ya ƙara rauni. Falamma ra'aitu zalika, Sa'ad yace yayin da naga ta fara shiga wani mawuyacin hali, sai nace ya umma, yace umma, ta'alamina, wallahi law kana laki mi'atu nafsin, yace abinda nake so ki sani, na rantse da Allah, in kina da numfashi guda 100, inda kina da rai ba kwaya ɗaya ne dake ba ce ranki guda 100 ne fa kharajat nafsan nafsan ina kallo aka dinga zara ɗaya bayan ɗaya rai ɗaya ya fita rai biyu ya fita ma taraktu dini hadha li shay'in wannan addinin da na shiga wallahi ba zan bashi ba saboda wani abu a ce ranki guda 100 ne a gabana a dinga zare su sai dai a zare rayukan nan ka amma ina kan addini da fa in shi itfakuli ni abinda nake gani in kin ga dama ki ci abinci wa in shi tilata akuli in kin ga dama kuma kake ci abinci fa akalat ta fahimci wannan fa ya riga yayi gaba no going back ko tana jin wannan magana Allah ka abinci sai ta karba ka duba dabari ya kawo wannan a cikin tafsirin sa mujalladi na 18 shafi na 152 at-tabarani a cikin kitabul ishra shi ma ya kawo shi cikin kama fi tafsir ibn kathir kamar yanda yazo cikin tafsirin ibn kathir mujalladi na 6 shafi na 337 wal lafzu lahu wannan lafzin ma na shi ibn kathir ne wa qala at-tabari fi tafsiri hadhihi al-aya imamu at-tabari imamul mufassirin game da tafsirin wannan aya yace yaqulu ta'ala dhikru Allah mai girma da daukaka yana cewa wa in jahadaka ayyuhal insan idan suka tirsasa maka ya kai wannan bawan Allah mutum walidaka iyayenka ala an tushrika bi akan sai kai shirka da ni fi ibadatika a cikin bautarka iyaya mai gairi sai ka hada ni da wani na a cikin bautarka mimma la ta'lamu annahu li shirkun daga abinda baka san cewa shirka ne gare ni ba wala sharika lahu ta'ala ai Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya an gane ko mimma la ta'lamu annahu li sharikun game da abinda baka da masaniyar cewa li sharikun wato ina da wani abokin tarayya wala sharika lahu ta'ala zikruhu uluwan kabira ubangijin da ambatansa ya daukaka daukaka mai girma ba shi da abokin tarayya Allah ta'ala ya ce fala tudihuma karkabisu fima aradaka alaihi min ashirki bi cikin abinda suke nufi ka aikata ne shirka da ni wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa yaqulu wa sahibuhuma fid dunya bi da'ati lahumma amma ka kyautata zamantakewa da su kai zaman duniya tare da su cikin kyautatawa da yi musu biyayya fima la tabi'ata alayka cikin abinda babu cutarwa gare ka fihi a cikin sa shine tabi'a ai darar fima la darar alayka kenan fihi fima bainaka wa baina rabbika wala ithma cikin abinda ka san babu wani cutarwa sannan babu wani laifi tsakaninka da ubangijinka to ka aikata tafsirul tabari mujalladi na 18 shafi na 553 wa qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum Allah yace wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun Allah ta'ala yace la yanhaakumullahu ai Allah bai hana ku ba anil ladhina lam yuqatilukum game da wadanda basu yake ku ba fi dini yaki irin na addini wa lam yukhrijukum min diyarikum basu fitar da ku daga gidajen ku ba saboda addini an tabarruhum Allah bai hana ku kyautata musu ba in dai babanka bai hana ka addini ba bai tsangwame ka ba bai hana ka to ai Allah bai hana ku kyautatawa wadanda suke ba musulmi ba matakar basu yake ku ba addini basu fitar da ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku kyautata musu ba wa tuqsitu ilaihim ku musu adalci innallaha yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci innama kawai yanhaakumullahu Allah yana hana ku ne anil ladina qatalukum game da wadannan da suka yake ku su Allah ta'ala ce babu wani kyautatawa da ihsani tsakanin ku fiddini suka yake ku a addini wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga gidajen ku wa zaharu suka yi taimakekeniya ala ikhrajikum akan fitar da ku daga garinku an tawallahum su Allah ya hana ku kaunace su ku jibunce su wa man yatawallahum duk wanda yace zai jibunci al'amarin waɗanda suka yake shi a addini fa ulaika humuz zalimuna Allah ya ce waɗannan sune azzalimai suratul mumtahina aya ta 8 zuwa ta 9 ai ma'anar wannan aya kenan la yanhakum anil ihsani ilal kafara Allah bai hana ku kyautata wa kafirai ba alladhina la yuqatilunakum waɗanda su ba sa fada da ku ba sa yakar ku fiddini kuma yakin saboda addini ba sa yi kan nisa'i kaman mata wadda'afati minhum da masu rauni cikin kafirai Allah bai hana ku an tabarruhum wa tuhsinu ilayhim Allah bai hana ku kuyi musu ku zauna da su lafiya ku kyautata musu ba Allah bai hana ba innama yanhaakum an muwalati haula Allah ya hane ku ne kawai daga jibuntar waɗannan alladhina nasabukumul adawata wanda suka kafa muku ƙahon zuƙa na adawa faqatalukum suka yake ku wa akhrajukum suka fitar da ku wa awanu suka taimake keniya da kama kama ala ikhrajukum akan lalle sai sun fitar da ku daga gidajenku yanhakumullahu wannan kam Allah ya hane ku am muwalatihim game da jibuntar su wa ya'murukum bi muadatihim abinda ma Allah yake umarta ku game da su shine adawa da su wannan ka duba tafsirin Ibn Kathir mujalladi na 8 shafi na 90 zuwa 91 qala at-tabari rahimahullah imam al-mufassirin imam at-tabari yana cewa ana bi zalika abinda Allah yake nufi da haka la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din min jami'i awsafil milal wal adyan Allah yana magana ne daga dukkan nau'o'in wato aqidu da addinai ai la yanhakumullahu anil ladina lam yuqat duk wadanda ba sa yaki da ku a addini ba sa fada da ku saboda aqidaku ba sa yaki da ku wannan a Ibn Jarir Tabari yace ana nufin dukkan masu wasu aqidu da wasu addinai Allah bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba watasiluhum umma akwai zumunci da dangantaka tsakaninku ku sadar da zumunci da su watuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ku yi musu adalci ba innallaha azza wa jalla amma bi qawli Allah mai girma da buwaya ya game da fadin sa alladhina lam yuqatilukum fid-din wadanda fa ba sa fada da ku fada irin na addini ka fahimci wani fadan da yake da kai saboda addininka yana fada da kai ne saboda aqidarka to ai kaga wannan shi kuma yana fada da kai ne saboda addini Allah ta'ala ce wadanda ba su fada da ku ba sa yakar ku yaki na addini walam yukhrijukum min diyarikum jami'a man kana zalika sifatahu dukkan wanda irin wannan ne sifarsa to Allah bai hana a zauna da shi lafiya ba tsakanin musulmi bai hana ai mu'amala mai kyau da shi ba falam yukhassis bihi ba'dan duna ba'din Ibn Jarir Tabari yace Allah bai ware wasu banda wasu ba duk wanda yake ba musulmi ba duk wanda yake baya fada da kai a addini dan fada da kai a addini to wannan abu ne wanda yake babu wani mujamala wala ma'ana liqauli man qala zalika mansukhun babu ma'ana ga wanda yake cewa wai wannan hukuncin an shafe shi li'anna birrul mu'mini min ahli al-harbi mimman bainahu wa bainahu qarabatu nasabin aw mimman la qarabata bainahu wa bainahu wala nasab ghayru muharramin wala manhiyun an li'anna birrul mu'mini domin mu'mini yayi ihsani da kyautatawa min ahli al-harbi daga kafiran da ana yaki da su amma a cikin su din mimman bainahu wa bainahu qarabatu nasabin akwai wanda tsakaninsa da shi akwai dangantaka irin ta nasaba au ko kuma mimman la qarabata bainahu wa baina ko kuma ma daga wanda babu wata dangantaka tsakaninsa da shi wala nasab babu nasaba ghayru muharramin wannan ba a haramta yin mu'amala da kyautata masa ba wala manhiyun anhu kuma ba shi bane wanda aka hana ka yi masa ihsani da zaman lafiya da shi idza lam yakun fi zalika dalalatun lahu aw li ahli al-harbi ala awratin li ahli al-islam idza lam yakun fi zalika matakar cikin mu'amalantar tasa babu dalalatun wani abu da ya nuni lahu babu wani abu da yake nuni gare shi aw li ahli al-harbi ko ga sauran kafiran da ake fadan da su ala auratin li ahlil islam ga wani tsiraici da wani sirri na musulmi aw taqawiyatul lahum bi qura'in ko karfafasu bi qura'in da dawakai aw silahin ko makamai wannan ma'ana dukkan wata mu'amala ta kyautatawa ta zamantakewa za a iya yi da shi amma banda ya san sirrin musulmi karka ce ai kafiri ne wanda yake bai da matsala ai za a yi wata tattaunawa tsakanin musulmi a ce to ai wanda ya tashi kace a'a ai wannan shi bai da matsala ai kawai musulunta ce kawai bai ba amma a'a babu wani sirri na tattaunawa da ake tsakanin bai halatta ba duk da cewa yana cikin kafiran da aka ce tunda ba yaki tsakaninku bai hada baki aka fitar da ku daga gidajenku ba ku zauna da su lafiya ku yi ihsani gare su ku kuma yi musu adalci amma banda su san sirrin musulmi dai kenan banda maganar a karfafe su ta hanyar basu dawakai ko a ce a basu motocin yaki yayin saboda suna fada can da ƴan uwansu bari ku dinga taimaka musu da makaman yaki aw silahin ko makami banda wannan ba za a yi cinikayyar makami a siyar musu da makamai ko dawakai na yaki ba qad bayyana sihhata ma qulna fi dhalika al-khabaru alladhi dhakarnahu fi qissati asma wa ummiha yake cewa hakika ingancin wannan magana da muka faɗa tana cikin labarin nan ko hadisin nan alladhi dhakarnahu wanda zamu ambace shi fi qissati asma game da kissan nana asma'u yar gidan sayyidina abubakarin wa ummiha da mahaifiyarta ka duba tafsirin tabari mujalladi na 22 shafi na 574 ga hadisin da yake ishara zuwa gare shi an asma'a binti abubakar radiyallahu anhuma an karbo daga nana asma Allah ya kare yadda a gare shi yar gidan sayyidina abubakar radiyallahu an qalat tace qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun yace mahaifiyata ta zo waje na kuma mushrika ce ka san ba mahaifiyar su daya da nana Aisha ba ita ma mahaifiyar nana Aisha ita ce ummu ruman ko da'adu amma ita nana Asma'u mahaifiyarta ina jin kutaila in ban manta ba sunanta so saboda haka ita bata musulunta ba fi ahadi quraishin iz ahadahum sallallahu alaihi wasallam a cikin yarjejeniyar Qurayshawa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muahada yayi yarjejeniya da alƙawari ma'ana da su amma suna daga cikin wa'inda amce a zauna da su lafiya fastabtaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana Asma'u tace to sai ga mahaifiyar nan tata tana cikin wa'inda Allah ta'ala ya ce a zauna da su lafiya a kyautata musu domin tana cikin ayan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum cikin Quraysha tana cikin wa'inda aka yi mu'ahada cewa a zauna da su lafiya kar a yi musu komai ba su da illa duk da cewa ba musulmi bane sai ta zo wajen yatta nana Asma bayan ma an yi hijira zuwa Madina tace sai naje na nemi fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullah qadimat alayya ummi wa hiya ragiba afa asilu ummi qala na'am sili ummak tace ya mahaifin Allah mahaifiyata ta zo kuma da alama wani abu take so a wajena tana da wata bukata a wajena shin zan iya sadar da zumunci tsakanina da ita akwai wata kyautatawa da ihsani tsakanina da ita tunda ita mushrika ce qal annabi yace na'am yace kware kuwa akwai ihsani akwai kyautatawa tsakaninku da haka sili ummaki sadar da zumunci da mahaifiyarki to wannan shine hadisin da ibnu jarir dabari yayi ishara zuwa gare shi dazu da muka karanta wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 2620 Imam Muslim hadithi na 1003 qala an-Nawawi rahimahullah Imam an-Nawawi rahimahullah yace fihi a cikin wannan hadithin jawazu silati al-qarib al-mushrik yana nuna halaccin sadar da zumunci da dan uwanka mushriki musamman in kai cikin jahohin nan wayanda ake akwai mix akwai hade tsakanin za ga wani gidan ma gida ɗaya ne amma sai ga ƴan uwa ne wasu musulmi wayansu ba musulmi bane to wannan baya nuna cewa za a jazare shi kenan ba za a yi zumunci ba za a yi mu'amala ba a'a za ka ga yawanci in kai wayannan wuraren za ka ga ne gida sai ka ga 50-50 ko kuma wasu sirrin jayi wasu ko kuma haka ake zaune dai a irin wannan yanayin ko uba musulmi uwa ba gashi nan dai duk za ka yi ta ganin irin wannan uwa ba musulma ba to a irin wannan yanayi din in dai ba ya kanku suka yi yaki na addini ba Allah bai hana ku kyautata musu ba ku yi zumunci tsakanin ku da su da haka wannan hadithin nan na Asma ya sake tabbatar da halaccin sadar da zumunci da dan uwanka wanda yake ba musulmi ba ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim mujalladi na 7 shafi na 89 wa qala ash-shaykh ibn uthaymin ash-shaykh ibn uthaymin rahmatullahi alayhi yace al-wajibu ala al-waladi al-muslim tijaha walidayhi abinda yake wajibi akan da muslimi game da iyayensa an yabarrahuma shine musu biyayya fi ma yata'allaqu bi umuri dunya cikin abinda yake da alaka da al'amuran duniya in sun aike shi inda ba saban Allah bane yaje yazo ya gaishe su ya musu biyayya ya musu ihsani duk da ya kamata li qaulihi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīrā wannan aya mun maimaita ta a wurare daban-daban cikin littafin ko cikin suratul isra fa amara Allahu ta'ala an nusahiba al-walidayn kaga Allah ta'ala yayi umarni da mu zama wato mu zama tikewa da iyayen mu al-kafirain wadanda suke ba musulmi ba fi dunya ma'rufa wato zama wato mai kyau zama na kyautatawa a duniya fatunfiqu alaihima ka ciyar da su fanunfiqu alaihima mu ciyar da su wa naksuhuma mu tufatar da su wa nuhudi ilaihima mu dinga musu kyauta wa ma'a zalika nad'uuhuma ila alislam tattara da kuma mu dinga musu da'awa muna kiran su zuwa musulunci wala alla Allah an yudkhila fi qalbayhim alislam wa taqila Allah ya shigar da musulunci cikin zuciyarsu hatta yuslima awai gari su musulunta wa kadhalika alarhamul aqarib haka yan uwa makusanta alladhina laysu bi muslimina wadanda ba muslimi ba lahum rahimun suna da zumunci tsakaninka da su la budda min silatiha da ba makawa sai ka sadar da wannan zumuncin fatu salu to su ma wannan a sadar da zumunci din an gane ko yawa wa yad'u hadha alqariba almawsula ila alislam kuma ya dinga kiran wannan dan uwan nasa makusanci da yake sadar da zumunci da shi ya ci gaba da kiran sa zuwa musulunci la alla Allah ayyabta alai wataqila Allah ya masa budi ya buda zuciyarsa imani ya shiga ka duba fatawa ibn uthaymin ta 25 shafi na 481 wa inna ajala mawaqifil ihsan wa inna ajalla mawaqifil ihsani ila alwalidil kafir mafi girman matsayar ihsani zuwa ga uba kafiri bil hirsi ala hidayati bai wuce kwadayin shiriyarsa ba karshen ihsani da zaka yi mahaifi wanda yake ba musulmi ba ko mahaifiyar da ba musulma ba karshen ihsani shine kwadayin sa shiryu ko ya shiryu wa da'awatihi bil qawli layyin da kuma yi masa da'awa kiransa zuwa ga addinin musulunci da magana mai taushi wal kalami tayyib da magana mai dadi wa bulugil jahad fi naf'ihi da kaiwa makura wajen amfanar da shi yaga gashi dai ba addinin ku dai ba amma yaga cewa ba abin da ka rage shi na haƙƙin da da uba a zamantakewa irin ta duniya wasu ma wa'anda kila suke addini ɗaya da iyayensu kila ba ma sa samu irin wannan biyayyar da wannan dan naka yake maka an gane ko wa salahi amri da kuma gyaruwar al'amarin sa huwa mawqifu khalilur rahman ibrahim alayhi salam in da ya samu irin wannan kuma ya dage akan haka to ya tsaya irin matsayar badadin ubangijin rahma annabi ibrahim alayhi salam min abihi almushrik wanda ya ta kokarin biyayya da kyautatawa da kwantar da kai da lafazi mai dadi ga mahaifinsa wanda yake mushriki ya abati tana nan cikin suratu maryam ko wa qad taqaddama alkalam ala dhalika mustawfan magana game da annabi ibrahim da yanda ya mu'amalanci mahaifinsa mushriki wannan bayani ya gabata cikakke a abin da muka karanta a baya muna da sauran lokaci to sai mu tsaya madha yaf'alu idha talaba abuhu alkafiru minhu malan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana
فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.